daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 31 25 da kuma 16. Abinnin yamma da ke jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon za a iya samun mu sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dal FM da ke wato birnin na yamma. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodayaushe muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Yau Juma'a 26 ga watan Janairun shekarar 2018. Mahmud Lalo ne tare da Nazir Ahmad Hausawa muke farin cikin kasancewa tare da ku a shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe 3 kenan agogon Ghana. Da farko ga kanin labaran duniya.
Shugaba Donald Trump na Amurka yau ya gaya wa mahalarta taron tattalin arziki na duniya da ake a birnin Davos na Switzerland cewa kullum muradin Amurka ne zai saka a gaban sa, amma wannan ba wai yana nufin Amurka din ba za ta yi aiki tare da sauran kasashen duniya ba. Barkotun kolin kasar Venezuela ta fitar da hadakar jam'iyyun 'yan adawa daga zaben shugabancin kasa da ke karatowa. Akalla mutane 41 ne suka rasa rayukansu a cikin wata mummunar gobarar da ta tashi a wani asibitin kasar Koriya ta Kudu.
To dangane da kalaman da shugaba Trump ya yi a taron na Davos, ko yaya masana ke kallon batun da ke cewa ana kwarar Amurka ta fuskar kasuwanci?
Kwaran da yake magana na kasuwanci kwara ne na shigar da kayayyaki da kuma sauki ma haraji ga wasu kayayyaki da ake kawo Amerika, amma kullun abin da shi baya kallo shine
za ku ji abin da shugaban baya kallo a cewar wannan masani. To a Najeriya, ƴan siyasa na ci gaba da tsokaci kan shawarar da tsohon shugaban kasar Obasanjo ya bayar na samar da wata hadaka da za ta kawar da jam'iyyun APC da PDP domin a ce wasu sun gaza.
So yanzu yana neman kananan jam'iyyoyi wajen 50 da aka yi ta yi ya hada su ya fidda irin abin da ya saba yi.
Sannan za mu leƙa jamhuriyar Nijar, inda za ku ji takaddama kan wata wasiƙa daga Najeriya da ta nemi a miƙa mata tsohon kakakin majalisar dokokin Nijar Hama Amadu don a yi mata gwajin jini domin kuma tantance ko ita ce mahaifiyar wasu yara biyu da ake zagin ta siyo su daga Najeriya. Muna kuma tafa da shirin duniya Amurka da kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar Facebook. Amma da farko ga labaran duniya.
Sauraro, assalamu alaikum. Shugaba Donald Trump na Amurka yau ya gaya wa mahalarta taron tattalin arziki na duniya da ake a birnin Davos na Switzerland cewa kullum muradin Amurka ne zai saka a gabansa, amma wannan ba wai yana nufin Amurka din ba za ta yi aiki tare da sauran kasashen duniya ba. Haka kuma ya yi hasashen cewa tattalin arzikin Amurka ne zai zama direban da za ta rinka jan motar tattalin arzikin sauran kasashen duniya. Trump ya ce kullum abin da zai amfani Amurka ne a gabansa, kamar yadda ya kamata su ma sauran shugabannin kasashen duniya ke baiwa nasu kasashen muhimmanci. Tun ma kafin ya yi jawabin shugaban na Amurka, ya yi ƙoƙarin yin maslaha da shugaba Paul Kagame na Rwanda, wanda kuma shi ne shugaban ƙungiyar kasashen Afirka ta AU, dangane da kalamin ɓatancin da shi Trump ɗin ya yi wa kasashen Afirka ɗin kwanakin baya, inda ya kira su ƙasƙantattun ƙasashe. A haɗuwar da suka yi da Trump, ya nemi Kagame da ya isar da kyakkyawar fatarsa ta alheri ga ƙasashen na Afirka.
To a wani gefen kuma shugaban Amurka din ya karyata labaran da jaridun New York Times da Washington Post suka buga na cewar ya so ya kori babban lauya mai bincike na musamman Robert Mueller a watan Yuni, amma ya ajiye sakamakon barazanar barin aiki da mai ba da shawara na fadar Amurka wato White House ya yi. Ya bayyana yadda al'amarin yake ga manema labarai a taron tattalin arziki na duniya a Davos da ke Switzerland a matsayin labarin ƙarya. Mueller dai na binciken zargin da ake yi na cewar kwamitin zaben shugaba Trump ya haɗa kai da Rasha wajen tsoma hannu a cikin zaben shugabancin Amurka na shekarar 2016. Haka kuma yana kallon yiwuwar katsalandan cikin harkokin shari'a daga fadar shugaban Amurka ta White House.
Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan Washington DC. Babbar kotun kolin kasar Venezuela ta fitar da hadakar jam'iyyun 'yan adawa daga zaben shugabancin kasa da ke karatowa a wani yunkuri da yake nuni da shugaba Nicolas Maduro mara farin jini zai lashe zaben. An shirya fara rajistar jam'iyyu da 'yan takarar da za su tsaya takarar zaben a ƙarshen makon nan. Duk da haka, babbar kotun kolin ta faɗa wa hukumar zaɓe ta kasa da ta dakatar da yin rajistar a ranar Alhamis har sai bayan watanni 6. kotun bata bada wani dalili na hukuncin da ta yanke ba. Za a gudanar da zaben shugaban kasa a ƙarshen watan Afrilu wanda zai hana ƴan adawa tsai da ƴan takararsu. A can da an shirye yin zaben ne a watan Disamba.
Akalla mutane 41 suka rasa rayukansu a cikin wata mummunar gobara da ta tashi a wani asibiti dake Koriya ta Kudu. Ana kuma fargabar cewa da ƙyar in yawan waɗanda suka mutu bai ƙaru ba a nan gaba. Ko bayan waɗanda suka rasa rayukansu har ila yau akwai mutane kamar 70 da suka ji rauni, 10 daga cikin su sun samu raunuka masu barazana ga rayuwarsu. Ma'aikatan kashe gobara sun ce wutar ta tashi ne daga wani ɗakin tiyata na asibitin St. John dake garin Miryang wanda tazara kilomita 300 ke tsakaninsa da Seoul, babban birnin ƙasar ta Koriya ta Kudu. Rahotanni sun ce akalla marasa lafiya 200 ke kwance a asibitin a lokacin da al'amarin ya faru. Shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in ya kira taron gaggawa na makarabansa don tabbatar cewa da cewa an ɗauki dukkan matakan da suka dace don taimakawa waɗanda gobarar ta shafa.
Cibiyoyi biyu na Majalisar Ɗinkin Duniya sun faɗa a yau cewa majalisar na fusace kuma tana cikin baƙin ciki matuƙa akan nutsewar wasu mutane 30 'yan cirani dake cikin wani jirgin kwale-kwale a kusa da ƙasar Yamal a farkon wannan makon. Sanarwar da ta fito daga hukumar 'yan gudun hijira da kuma hukumar kula da shige da fice dukkansu na Majalisar Ɗinkin Duniya ɗin ta nuna cewa an yi asarar rayukan waɗannan mutane ne yayin da suke tafiya a cikin wani jirgin kwale-kwale da 'yan fasakwabri ke amfani da shi wajen jigilar mutanen da ke ƙoƙarin zuwa Djibouti wanda kuma ake tatsar kuɗaɗe masu yawa daga wurinsu. An samu bayanin ne daga sauran mutane 152 'yan asalin ƙasashen Somalia da kuma Ethiopia da ke cikin jirgin. An ce jirgin ya kife ne a cikin teku lokacin da wasu suka buɗe wuta a kan jirgin kwale-kwalen.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da farko da zanen da shugaban Amurka Donald Trump ya gabatar da jawabinsa a gaban taron tattalin arziki na duniya da ke gudana a birnin Davos na Switzerland. Kuma kamar yadda masana suka yi hasashe tun farko, shugaban Trump ya nana takidarsa nan da ke nuna cewa zai fifita Amurka akan komai a yayin mulkinsa, domin ya sha faɗin cewa ana ƙwarar Amurka a fannin kasuwancin duniya. Na tambayi masanin tattalin arziki Malam Yushewa Aliyu kan wannan aƙida ta Trump, amma ya fara mun bayani ne kan irin tasirin da wannan taro yake yi a hulɗar kasuwancin duniya.
Taro ne wanda kasashe sukan duba wato al'amuran da ya shafi ita duniyar kanta da kuma harkokin da ya shafi kasuwanci na ƙasa da ƙasa da kuma gina tattalin arzikin duniya wanda ya haɗa da gina ƙasashe da samar da abubuwan more rayuwa sannan kuma da samar da daidaito wajen kasuwanci. To wannan taro ko da wani lokaci yana duba a ga giɓin da aka samu sannan kuma ya ƙoƙarin ɗinki giɓin, amma ko da wani lokaci abin da ya fi mamaye taron shi ne ƙasashe 'yan jari hujja waɗanda suka yi mulkin mallaka kuma suka ɗanɗana romo daga ƙasashen duniya wanda suka yi ta taro irin wannan ada na nemo arziki a duniya a wasu ƙasashe.
To da yake ka taɓo batun samar da daidaito a fannin cinikayya tsakanin ƙasashen, shi shugaban Trump ya sha faɗin cewa ana ƙwarar Amurka misali kamar China a wannan fanni. Ya kuke kallon wannan ikirari nasa a irin takuma hangar ta masana tattalin arziki?
Shi kwaran Amerika da yake faɗa, ai kwaran hawa biyu ne, akwai kwaran mutanen Amerika, akwai kuma kwaran gwamnatin Amerika. Dole ne ita Amerika girman da ta yi a duniya da kuma ƙarfin da ta samu, ƙasa ce wacce ake kira da Turanci born free nation, ƙasa ce wacce take neman mutane daga wani yanki kuma suna shigowa cikin Amerika kuma suna samun ayyukan mutanen Amerika. Kaga tun a cikin Amerika wato ita ta bada dama haka, kuma daga dokokinta ne haka, kuma ƙwarar da yake gani na kasuwanci. To ai duka ƙwaran da yake magana na kasuwanci ƙwara ne na shigar da kayayyaki da kuma sauki ma haraji ga wasu kayayyaki da ake kawo Amerika, amma kullun abin da shi baya kallo shine matsayin ita kudin Amerika dala wajen kasuwanci Amerika wanda take tatsa kasashe a ciki har da Najeriya. In ka kula ai kudin Najeriya, babban bankin Najeriya yana bada naira 305 akan dala 1, sannan a bakar kasuwa ana samun dala din nan dala naira 370 wani lokaci ma har ya taka. To duka waɗannan ai abubuwan da Amerika ke ƙwaran wasu tattalin arziki kenan na duniya, wanda kuma shi shi in aka fito mishi da wannan bangaren zai gane ba shi da wayo, kuma zai gane cewa ba yana neman Amurka abin da zai taimake ta bane, a'a yana neman abin da zai ba ta taimako ne na gajeren dango, wanda a dogon zango ita Amurka ne za ta cito, sanda kowa ya gano. Misali kamar kasashen da masu tasowa suka koma suna kasuwanci da kudade da ya shafi kamar euro ko kuma su dauki kudaden China, wanda China za ta ba da irin wannan gudunmuwa, tunda mun gani kamar yanda aka so a maida wasu kasashe su rinka amfani da kudin China a wasu nahiyoyi na duniya.
Masanin tattalin arziki Malam Yusuf Aliyu kenan a Najeriya. Kayan da wata takardar sammaci da aka bayyana cewa ta fito ne daga Najeriya akan buƙatar yi wa matar tsohon kakakin majalisar dokokin jamhuriyar Nijar Hama Ahmadu gwajin jini domin tantance alaƙar da ke tsakaninta da wasu yaran da ake zargin ta saye su ne. Lauyan da ke kare matar jagoran yan adawar ta Nijar ya nuna shakku akan sahihancin wannan takarda da yake wa kallon a matsayin maƙarƙashiyar siyasa, ko da yake ɗan ɓangaren jam'iyya mai mulki ta PNDS sun gaskanta sahihancin wannan wasiƙa. Wakilin muryar Amurka a Yamai Suleiman Muni Burma ya bi diddigin wannan lamari, ga kuma rahoton da ya aika mana.
Takardar wacce yanzu haka ake ci gaba da tafka muhawara a kanta a nan Niger na nunin ta fito ne daga ma'aikatar shari'ar tarayyar Najeriya zuwa ofishin jakadancin Najeriya a Niger, domin isar da ita zuwa ofishin karamar ministar harkokin wajen Niger, wacce aka dorawa alhakin damƙawa takwaranta na shari'ar wannan ƙasa, ta yadda zai taimakawa wasu jami'an Najeriya su gudanar da aikin gwajin jinin matar tsohon kakakin majalisar dokokin ƙasa Hadiza Hamma Ahmadu, dangane da alaƙar da ke tsakaninta da wasu ƙananan yara biyu da ake shakkun ba 'ya'yan cikinta ba ne. Sai dai Maitre Ali Kadri, lauyan da ke kare wannan mata, na kallon wannan al'amari a matsayin wata maƙarƙashiyar siyasa.
Muna shakku takardar wannan ba ta gaskiya ba ce, kuma ba mu yi ba tsammani ko gwamnatin Najeriya ta shiga maganar siyasa. In kasan Nijar da ko shakku takardar da aka ce takardar sirri ce, hal aka sa kashe na wannan na sirri, kuma wannan takardar shine wa zai same ta, amma muna tsammani su da kansu suka hudo takardar wannan suka watsa ta, dan a ce to ga wata takarda a kawo wani zance wanda ba gaskiya ba. Amma mu a zaman mu lauyoyi mu ga baki ba a kirawon ba, kuma mutanen mu ba a taiba wajensu.
Yunkurin jin ta bakin jami'an gwamnati domin tantance sahihancin wannan takarda ya citira, domin wasu daga cikin su na ganin wasiƙa ce irin ta sirri da aka waye gari ta bayyana a rariya. To amma Adamu Manzo, wani kusa a jam'iyyar PNDS mai mulkin Niger, ya ce da ni,
wannan takarda tabbat daga Najeriya ta fito, kuma hukumomin shari'a na Najeriya har sun zo su nan 15 ga wata suka zo su, kuma sun zo su yi gwajin wannan ba su samu dama. Kenan batta yiwa yau su ce takardu a nan na ƙarya ne. Ministan shari'a na Najeriya shi ya rubuto wasiƙa ya tambaya da a ba su damar su yi wannan gwajin jini. Wannan tabbat kuma takarda kowa ya ganta. An ganta, an gani har da tutan Najeriya da shaidu na hukumomi na Najeriya, kuma da sawa hannun ministan Najeriya na shari'a. Ka san yara suna can a hannun hukumomin Najeriya. Mu a nan Nijar zan ce ya ƙare shari'a, an yi shari'a an ƙare. Magana ta koma Najeriya, yanzu wannan tsakanin su ne da su da hukumomin Najeriya bai shahin Nijar ba. Abu ɗaya ya shahin Nijar, Nijar ta ba da izini su yi gwajin jini.
Ha kuma manema labarai mun garzaya zuwa ofishin jakadancin Najeriya a Nijar domin binciko ainihin tushen wannan takarda da ake kwatanta cewa ta biyo ta hannun jami'an wakilcin tarayyar ta Najeriya ne kafin ta dira a ma'aikatar harkokin wajen jamhuriyar Nijar. Bayan mun shafe mintoci muna jira a mashigar ofishin jakadancin na Najeriya a Yamai, mutunan da ya je domin yi mana iso a dawowarsa ya ce an ce ya sanar da mu ba labarin da za a bamu, duk wadda cewa ba a ji ainihin abin da ke tafa da mu ba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka ga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Nijar, kasan mu tai suna.
Je makwabciyar Nijar din wato Najeriya, inda 'yan siyasa ke ci gaba da tsokaci kan shawarar da tsohon shugaban kasar Chief Olusegun Obasanjo bayar, na cewa ya kamata a samar da wata hadaka da za ta kawar da jam'iyyar APC da PDP, wacce ka iya zama jam'iyyar siyasa a nan gaba. A farkon makon nan ne Obasanjo ya fitar da wannan wasiƙa, inda har ya baiwa shugaba Buhari shawara da kada ya tsaya takara a baɗi, tare da cewa ƴan Najeriya su samar da wannan haɗaka wacce yawa lakabi da Coalition of Nigeria. Daga Abuja ga rahoton da Nasiru Adamili kai ya aika mana.
Har yanzu sikar da tsohon shugaban Najeriya Obasanjo rubuta inda ya kira ga shugaba Buhari kare takarar 2019 na daukar sharhi daban-daban tsakanin masu watsi da wasikar da masu cewa akwai abun dauka. Wani abu da ya zama mai muhimmanci a wasikar shine kira da Obasanjo da ƴan Najeriya su kafa wata sabuwar tafiya da za ta ture tasirin APC mai mulki da PDP mai adawa. Jaridar yanar gizo ta Premium Times ta fassara wannan tafiya da kafa kungiya da za ta zama jam'iyyar siyasa da za a kaddamar a ƙarshen watan nan a Abuja karkashin tsohon gwamnan Osun Olagun Soyeyin Lola. Mai taimakawa shugaban Najeriya kan labaru Garba Shehu ya nuna wasikar tamkar hanjin jimina ne kuma shugaba Buhari bai raurawa da ita ba.
Akwai tunani da yawa da ake a cikin gwamnati watakila wannan fataka da a dauka cewa gyara kayanka aka taimaka. Idan ka dauke ta daga shafi na farko har zuwa na ƙarshe ba za a ce duk abin da ya faɗa bai ma'ana ba. Akwai abin da gwamnati ita kanta ya kamata ta dauka ta duba ta kuma amince cewa shawara ake ba ta tunda gwamnati ce mai jin shawara to abin da aka ga za a amfani da shi sai amfani da shi abin da aka ga bai da amfani sai a watsa kuma na tabbatar muku shugaban Muhammadu Buhari baya fushi da kowa wai fushi da shugaba Obasanjo
tsohon dan siyasa Isa Tafi da Mafindi da ya san dabi'un Obasanjo ya fassara ma'anar kafa sabuwar tafiyar
rigiman da ya taso mai faruwa yanzu APC dai Obasanjo ya ga kaman ya'anta sun gaji da saboda yunwa da rashin samun hanyar samun taro sisi a sami kuɗi a ita masha'a. PDP kuma gera dai ya zama to geran makerin Azbunawa. So yanzu yana neman ƙananan jam'iyyoyi wajen 50 da aka yi ta yi ya haɗa su ya fidda irin abin da ya saba yi ya zaɓi waɗanda za su ce ga su gabanci nan su dogancin can in mutanen Najeriya ba su fahimta ba ya sake kawo mana irin yadda ya saba yi. Har yanzu watakila ne wa mutumin tattam don shi kan daga faɗuwan tattam aka ga hankali ya fita a jikinsa sai dai intarai ta faru. Ba zai taɓa yafe mutuwan tattan ba.
Shi kuma ɗan PDP Jibrin Zakar ya ce a 2015 Buhari ya zaɓa, amma yanzu yana goyon bayan matsayar Obasanjo.
Alal haƙiƙa wannan ya yi daidai kuma irinsu Obasanjo ne muka rasa ya sa abubuwa suke taɓarɓarewa waɗanda ba a samun cikakkun bayanai da kuma sa mutum a kan hanya duk irin matsayin da yake wala Allah shugaban ƙasa ne ko kuma wani mai muƙami. Gargaɗi da Obasanjo ya yi wa shugaban ƙasa mai girma shugaban ƙasa kuma da shawara da ya bashi cewar ya koma gida ya zauna a wannan shine daidai ya zubar da mu tun kwana 100 da hawa karagal mulki da izinin Allah za mu sauke wannan gwamnatin kuma za mu nemi wanda zai iya domin mun tabbatar ba zai iya ba.
Yanzu dai za a jira ga hakikanin kafa sabuwar tafiyar ko kuwa a'a daidai lokacin da APC ke karkata ga neman tsayawar shugaba Buhari PDP kuma ke ci gaba da cewa ita ma ɗan arewa za ta tsayar. Nasiru Adamali kai murar Amurka daga Abuja.
Yan zagogo a nan Washington DC na cewa 10 na safe ne da minti 18 karfe 4 ne ma kenan da minti 18 a can birnin na Abuja da Yamai da Yaounde da kuma birnin N'Djamena da ke Chadi. Kai tsaye ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka yanzu kuma ga shirin duniya Amurka. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai dubi ne kan hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru 175 da aka yanke wani likitan tawagar ƴan wasan tsalle-tsalle na gymnastic a Amurka. Za ku ji laifin da ya yi. Sannan da yake a makon da ya gabata ne shugaban Amurka Donald Trump ya cika shekara guda akan karagar mulki. Shin yaya mutane suke kallon salon mulkin nasa?
I think people are judging him on a variety of other factors other than the economy.
Ina ganin kamar mutane suna mai fassara ta wasu fuskoki daban-daban baya ga fuskar tattalin arziki wannan shi yake shafar farin jinin sa.
Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani. Sunana Mahmud Lalo. Da farko wata kotun Amurka ta yankewa likitan tawagar ƴan wasan tsalle-tsalle na gymnastic a Amurka Larry Nassar hukuncin zaman gidan kaso har na tsawon shekaru 175 bayan da ya amsa laifin cewa yayi lalata da kuma taba jikin ƴan mata matasa sama da 100. Guguwar nan ta fitattun mata da suka fito suna bayyana yadda ake cin zarafinsu ta hanyar lalata. Ita ta bankado wannan abun fallasa na likitan tawagar ƴan wasan. Guguwar da ta sa manyan mutane da dama suka rasa ayyukansu. Hakan yasa aka kirkiro da wani maudu'in hashtag da ake ma lakabi da #MeToo, wato nima haka ko kuma nima ya faru da ni. Rachel Den Hollander ita ta fara fitowa fili ta zargi likitan, inda ta ce yayi abin da bai dace da ita ba a lokacin tana yar shekaru 15. Shi dai Nasser ya amince cewa lallai ya aikata laifukan na lalata da ƴan mata, wasu ma shekarunsu ba su fi 10 ba. A lokacin da ake shirin yanke hukuncin, Rosemary Aquilina ta ba da fili ga duk matar da take so ta yi magana ga likitan a zauren kotun. Jordan Weaver, ‘yar wasan gymnastics ce a tawaga Amurka, wacce ta taba lashe kyautar zinare a wasannin Olympics.
But even though I'm a victim,
duk da cewa ina daga cikin waɗanda ka ci zarafinsu, ba zan yi rayuwata akan hakan ba, domin ni ‘yar wasan Olympics ce.
Live my life as one.
Ita ma Alexis Moore, tsohuwar ‘yan wasan tsalle-tsallen gymnastics ce a Amurka, wacce ta taba fadawa tarkon Dr. Nasser.
He betrayed my trust,
kayi min zabba cikin aminci, kayi amfani da ƙuriciyata, kayi lalata da ni bila adadin.
Hundreds of times.
To wannan kenan. A kuma makon da ya gabata ne, shugaban Amurka ya cika shekara guda akan karagar mulki bayan da ya gaji tsohon shugaba Barack Obama. Wannan dai wani babban mafarin tafiya ne ga shugaban Amurka na 45.
From this day forward, it's going to be...
Daga yau Amurka za mu rika sakawa a farko kafin komai. Amurka farko.
America first.
A kashin farko, shugaba Trump ya fara da sauya wasu ka'idoji na salon mulkin tsohon shugaba Barack Obama, inda ya maye gurbin alkalin kotun kolin kasar. Babban nasarar da ya samu ta faru ne a watan Disamba, inda ya rage kudaden harajin kasar.
This is the bill.
Wannan shine kudurin dokar, muna kuma matukar alfahari da shi. Muhimmin abu ne ga dukkan Amurkawa, zai kuma tallafawa tattalin arzikinmu.
Amincewa da wannan kudurin doka zai taimakawa ‘yan Republicans su maido da kimarsu a majalisar dokokin Amurka, a cewar mai fashin baki John Fortier.
Wannan nasara da suka samu aka amince da wannan kudurin doka babban nasara ce wacce za ta saka su akan tafarki mai kyau.
Sai dai shekarar farko ta shugaba Trump ta fuskanci koma baya, wasu na ganin yayi kasa a gwiwa bayan da ya gaza soke tsarin kiwon lafiya na Obamacare, ga kuma fushin da ya rika nunawa a shafin Twitter da kuma kalaman ɓatanci da yayi akan wasu ƙasashe, inda kwanan nan ya furta wasu kalamai akan ƙasar Haiti da ƙasashen Afirka, lamarin da ya janyo kakkausar suka daga ‘yan Democrats, ciki har da Senator Cory Booker.
Those words just don't dissipate like mist in the air.
Irin waɗannan kalamai sukan bi iska, su bazu cikin ƙanƙanin lokaci, su zama tamkar guba, har ma su haifar da rashin jituwa a ƙasarmu.
Salon mulkin Trump da wasu ke ganin yana raba kan jama'a na shafar farin jininsa, duk da cewa yana ƙoƙari a fannin tattalin arziki, inji mai fashin baki John Hudak.
I think people are judging him on a variety of other factors other than the economy.
Ina ganin kamar mutane suna mai fassara ta wasu fuskoki daban-daban baya ga fuskar tattalin arziki, wannan shi yake shafar farin jininsa.
Raguwar farin jinin shugaba Trump, wanda ya kafa tarihi, ka iya zama riba ga ‘yan Democrats idan aka zo zaben ‘yan majalisa a watan Nuwamba, inji mai fashin baki Larry Sabato.
When there's a wave, the water does not distinguish between the...
Idan guguwar sauyi ta zo, babu ruwanta da waɗanda suka nuna ƙauna ga wani shugaba da ba shi da farin jini, da kuma waɗanda suka nisanta kansu da wannan shugaban.
To a wannan shekara ta 2018, abinda shugaba Trump ke tinkaho da shi shine bunƙasar tattalin arziki da yake hasashen za a samu, wato shi zai ƙara mai farin jini. To amma yiwuwar shan kaye a zaben watan Nuwamba da kuma binciken katsalandan ɗin da Rasha ta yi a zaben Amurka da bai da alamar ƙarewa, ka iya zama mai babban ƙalubale a wannan shekara ta biyu fiye da abin da ya gani a shekarar farko. Jama'a, da kuma aka muka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar Amurka wannan mako, sai wani jiko idan Allah ya kai mu. A madadin lokacin waɗanda aka ji muryoyinsu, ni Muhammad Lalo nake cewa muta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu bari mu je ga sakonnin da kuke aika mana.
Sakon farko yace assalamu alaikum VOA Hausa. Magance matsalar nuna kiyayya a shafukan sada zumunta da gwamnatin Najeriya za ta yi abu ne da ya dace, sai dai a yanzu matsalar tsaro ya kamata gwamnati ta fi mai da hankali akai. Wasika daga Murtala Ibrahim Zangon Daura. Sai kuma wasika na gaba yace salamu alaikum VOA Hausa, kafa kungiyar banga a jihar Taraba don tabbatar da hukunci akan dokar hana kiwo wadda gwamnatin jihar Taraba ta yi. Wani babban kuskure ne ganin yadda su ƴan bangar za su yi amfani da wannan damar don cin zarafin Fulani game da sace musu dabbobi sakamakon sun samu lasisi daga gwamnatin jihar. Ta fatan gwamnatin Najeriya za ta shiga wannan lamari don nema Fulani ƴancin su. Sako daga Sadi Sa'idu Daura. Sai kuma sako na gaba yace gwamnatin Najeriya ki kokarin gyara hanyoyin Najeriya ganin hanyoyin sun lalace. Sako daga Safarawa Hakilu Almajirawa Malumfashi. Sako na gaba sakon Sani Muhammad Cindone daga unguwar Karofin Madaki yace hakika damki tsohon sakataren gwamnatin Najeriya Babacire David Lawan da hukumar EFCC ta yi yayi daidai. Allah ya sa hukumar ta yi abin da ya dace wajen ganin ya maido da makudan kudaden da ake zargin ya wawure. Daga ƙarshe nake roƙon mai kowa da komai da yadda da fallasa mana irin waɗannan mutane. Sako na gaba sakon Malam Usaini Dangote Karasuwa ne da Malam Bala Muhammad Dambam suka ce salam VOA Hausa, don Allah ku ba mu dama mu yi yabo tare da jinjina ga gidan rediyon naku na VOA Hausa tare da ma'aikatanku maza da mata akan irin damar da kuke bamu a duk shirye-shiryenku. Babu abin da za mu ce muku sai fatan Allah ya ƙara ɗaukaka gidan rediyon naku tare da ƙara muku haƙuri da basira. Sako na ƙarshe daga Yana matar Garba Sabiola ta ce fatan alheri a gare ku VOA, don Allah ku bani dama na yi kira ga shugaban ƙasar Jamhuriyar Demokradiyyar Congo watan Joseph Kabila da ya yadda ƙwallon mangoro ya huta da ƙuda. Muddin yana son zaman lafiya a ƙasarsa.
A gaida Hafsa to tuni dai tawagar ya dugubi ta shigo. Yau Safina akan me za ku yi magana ne?
To Mahmud, yau za mu yi magana ne akan ƴan jarida da masu harkar fina-finan Hausa.
To madalla mun gode masu sauraron mu, sai a tara amma kafin nan ga takaitattun labaran duniya.
Shugaba Donald Trump na Amurka yau ya gaya wa mahalarta taron tattalin arziki na duniya da ake a birnin Davos na Switzerland cewa kullum muradin Amurka ne zai saka a gabansa, amma wannan ba wai yana nufin Amurka din ba za ta yi aiki tare da sauran kasashen duniya ba. Haka kuma ya yi hasashen cewa tattalin arzikin Amurka ne zai zama direban da za ta rinka jan motar tattalin arzikin sauran kasashen duniya. Trump ya ce kullum abin da zai amfani Amurka ne a gabansa, kamar yadda ya kamata su ma sauran shugabannin kasashen duniya ke baiwa nasu kasashen muhimmanci. Ta wani gefen kuma shugaban Amurka din ya ƙaryata labarin da jaridun New York Times da kuma Washington Post suka buga na cewar ya so ya kori babban lauya mai bincike na musamman Robert Mueller.
To a gaida kai Nazir, masu sauraron mu da aka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu anjima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana, za mu zo muku da wani sabon shirin. Idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo, za a iya garzayawa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Bari mu amfani da wannan dama mu taya Muhammad Bello Yunusa da malama Ummu Kulthum Abba wato Abida muna ɗaurin aurensu da za a yi gobe a Sabar a GRA Bauchi a jihar ta Bauchi. Allah ya bada zaman lafiya. Yanzu amma da shi Nazir Ahmad Hausawa da ya taya na gabatarwa da kuma Daniel Brown, sai injiniyanmu Mr. John Muhammad Lalo ke cewa muta lafiya daga nan sashen Hausa na Amurka birnin Washington DC.